daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi muna nan kuma kodiyoshi a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanku dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yan sandan jihar Anambra Najeriya sun yi karin haske dangane da rikicin da ya barke tsakanin yan kungiyar IPOB masu fafutukar kafa kasar Biafra da yan sanda inda suka ce sun cafke mutum sama da 30
kamar yadda ka sani wannan rikici ya sa mun rasa jami'in dan sanda inspector guda daya sannan kuma shi DPO na wannan lewi division shi ma an ji masa rauni da kuma akwai ASP da shi ma wanda yake area command na lewi
to kan batun yawaitar hare-hare da ake samu a Najeriya yan kwanakin nan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin menene kuke ganin yake sa ake ganin karin hare-hare a wannan lokaci lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 kada manta sai an saka alamar kare da farko wato plus sai a sa lambar zamu leka jamhuriyar Niger ku ji inda a wani lamari da ba saba gani ba wasu masu garkuwa da mutane a birnin Kwanni suke neman a biya su naira miliyan 10 kafin su saki wasu yara da suke garkuwa da su Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya
a yau litinin jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da kasar Rasha ta yi na take yancin Ukraine a matsayinta na kasa mai cin gashin kanta bayan da Rasha din ta kwace jiragen ruwan Ukraine guda uku a tekun Bahar Aswad tare da ma'aikatansu a wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kirawo yau litinin Haley ta bayyana kwace jiragen ruwan a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne kasashen duniya duk su taru su Allah wadai da shi Rasha dai ta yi harbi akan jiragen sojojin ruwan biyu na Ukraine da kuma rafka jirginta akan wani jirgin ruwa na Ukraine na uku a tekun Bahar Aswad a jiya Lahadi bayan da Rasha din ta zargi Ukraine da shiga cikin bangaranta na ruwan tekun Yanzu haka majalisar dokokin kasar Ukraine na can tana duba bukatar da shugaba Petro Poroshenko ya gabatar mata na neman a kafa dokar ta baci a cikin kasar a sanadin wannan hali da aka shiga a rikicinta da Rasha. Hukumomin kasar Amurka sun sake bude kan iyakar Yasinduro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na Amurka da kuma birnin Tijuana na kasar Mexico bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cinkoson bakin haure da suka yi kokarin kwararowa cikin kasar Amurka sama da mutane 500 maza da mata da kuma yara kanana suka yi kokarin kutsawa ta kan iyakar inda suka bankade shingayen da yan sandan Mexico suka sa abin da ya sa jami'an kan iyaka na kasar Amurka suka harba barkunan tsohuwa yayin da jiragen saman dogarawan kan iyaka masu saukar ungulu suka ringa shawagi a gurin sakatariyar harkokin tsaron cikin gida Kristen Nelson ta faɗa a wata sanarwa cewa an rufe kan iyakar ne a bisa dalilan tsaro saboda yawan yan cirani da ke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya a wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta kasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime Minister kasar Theresa May akan kokarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar kasar gaba daya. Prime Minister Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta kalubalanci Corbyn da su yi muhawara a talabijin akan ficewar kasar Birtaniya daga tarayyar Turai yayin da ta kaddamar da kamfe dinta na neman amincewar 'yan majalisar kasar da yarjejeniyar mintoci 40 kacal ya dauki mai da sauran shugabannin kungiyar tarayyar Turai suka saka hannu akan amincewar da yarjejeniyar fitar Burtaniya daga tarayyar Turai din. Bayan shekaru biyu da suka shafe suna shawarwari, sai dai har yanzu akwai kalubale da ke tattare da kokarin samun amincewar masu ruwa da tsaki na Burtaniya game da yarjejeniyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an tsaro da ke yammacin kasar Afghanistan sun ce wasu mayakan kungiyar 'yan ta'adda na Taliban sun kai hari ba zata akan jerin motocin 'yan sanda da ke gundumar Para, inda suka hallaka 'yan sanda akalla guda 20. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa an kai farmakin akan ayarin motocin jami'an tsaron ne jiya Lahadi lokacin da suke kan hanyar su zuwa gundumar Lashwa Juan domin su gabatar da sabon shugaban 'yan sandan yankin da aka nada. A cewar kamfanin dillancin labarai na AP, an hallaka shi kansa sabon shugaban 'yan sandar Hallahira. A 'yan kwanakin nan ne dai kungiyar Taliban tana kara tsananta hare-haren da take kaiwa kullum akan sojojin Afghanistan da kuma sauran jami'an tsaro a duk fadin kasar baki daya.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Niger, inda waɗansu mutane da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da wasu ƙananan yara biyu a birnin Kwani da ke jihar Tawa, a wani lamari da ba a saba gani ba a wannan yanki. Mutanen dai sun nemi da sai an biya su naira miliyan 10, wato kwatankwacin sefa miliyan 16 kafin su saki yaran. Daga birnin na Kwani ga wakilin mu Suleiman Mune, wato Haruna Mamman Bako, da ƙarin bayani.
Yanzu haka ana cikin zaman zulumi da alhini a garin birnin Kwanin Jamhuriyar Nijar, bayan da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba su kai garkuwa da yara guda biyu, da ɗayan ke da shekaru 5 yayin da gudan ke da shekaru 4. Tuni dai mazambatan suka bayyana mummunar manufarsu, inda suka tambayi uwayen yaran da su ba su diyar naira miliyan 10, kwatankwacin sefa miliyan 16. Yaran dai an ɗauke su a bakin ƙofar gidansu a unguwar Proje Ƙaura ta birnin Kwani torana Asabar da ta gabata, kamar yanda uwar yaron ɗaya ta yi mini ƙarin bayani a yau da sahe.
Sunana Atikatu Sumana, ustaza ta madrasa Ƙaura. Ni ce uwan Musin Sumana, wanda an ka ɗauka tare da Muhammad Salai. Yau kwana tun samdi dai da marice da an ka ɗauke su. Magana dai shina ga mutanen sun kira sun ce sai an ba su kuɗi sannan an mai da yara. Sun tambaye miliyan dini miliyan naira, kenan ta musayar miliyan sifa. Yanzu dai sun ba da ranjewu katarzar shi ya taya ba da kuɗin, sannan a taya a ɗauko yara ma da wani Allah wani Allah ya tashi.
To ranar jiya muke kai kawo a gidan ɗaya baban yaron da jama'a suka cika wurin domin taya shi da makwabcinsa da aka ɗauke yaransu jaje. Sai dai sun ce ba za su yi magana ba. A yau da safe majalisar tsaro ta gundumar birnin Kwani ta yi zaman taronta a ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar birnin Kwani Malam Ibrahim Abbalele a can fadarsa, wanda kamin hakan na gana da shi tun da sanyin safiyar yau, kuma ya ce mini zai kira mu da zaran suka kammala taron. Baya da ya muna bayanin cewa tuni ya sanar da magabatansa a mataki na jiha, kuma su ma sun sanar da magabatansu a mataki na ƙasa, wanda har yanzu wannan lokacin da ya muna alƙawalin zai kira mu baiwa da taɓo mu ba. Ɗaya daga cikin makwabcin waɗanda aka sace yaransu ya yi mini ƙarin bayani.
Wallahi ba mu ji daɗin haka nan ba. Ba mu yi da ta wannan alamari zai zo mu a nan unguwanmu ba, ma har a unguwanmu ba mu ji daɗi ba. Ga gidana nan kusa gare, makwabcina ne ɗan uwa kuma, tunda duk makwabcinka ɗan uwanka ne. Ba abin da zai damu shi ya dame ni, abin da ya dame ni ya dame shi. To ashe ko kaga an zama yan uwa, to ka gani ba za mu jin daɗi ba. To mu Allah da ya san inda suke yaran nan, mu ba mu da labarin inda suke. Muna roƙon Allah, Allah ya kabito mu su a kawo mu su ga hannu da lahiyar su. Shi ɗaya ne mu buƙatan, ba mu ji labari ba. Su dai ke bugowa mu mai gida, mutanen da suka ɗauki yaran sun yi bugo dai suna tambaya ba. Ina jin lambar Najeriya ce suke buga da ita ayi magana da su ayi magana da su kudi suka tambaya miliyan 10 na naira suka tambaya mu abin da muke so ana asa tsaro sosai ga wannan al'amari wanga ba abin wasa bane
wannan lamarin shine na farko wa al'ummar birnin Kwani take kilomita 4 kacal da Ilela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya kuma yazo mako daya bayan kammala zaman taro na tsaro tsakanin jihar Sokoto da jihar Tawa a garin birnin Kwani inda ana iya cewa jama'ar wannan wurin na birnin Kwani tana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya duk da irin halin da gabas maso arewacin kasar da ke makwabtaka da Niger ke ciki a halin yanzu Haruna mamman bako na birnin Kwani sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
ku ishara ce ma wani ai gidai moto ba wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku wani yana da hura
to a Najeriya rundunar ɗan sandan jihar Anambra ce ta karin haske dangane da kisan wani jami'in ta da aka yi a lokacin da 'yan kungiyar IPOB masu fafutukar kafa a kasar Biafra suka yi wata arangama da 'yan sanda a garin Inewi. Yanzu yanzu 'yan sandan sun ce sun cafke mutum sama da 30 da ke da hannu a wannan tarzoma. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Alphonsus Okurigwe ya aiko mana.
Biyo bayan rikicin da ya barke tsakanin 'yan kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB da 'yan sanda a garin Inewi na jihar Anambra wanda ya sanadiyar mutuwar wasu da kuma raunata mutane da dama. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce yanzu ta cafke mutum 33 da ake zargin suna da hannu wajen haddasa wannan aika-aikar. In ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar Malam Haruna Muhammad.
Yanzu ne mun kama mutane guda 33 wanda ake zargi suna da hannu a wannan aika-aika. Kamar yadda ka sani wannan rikici ya sa mun rasa jami'in ɗan sanda inspector guda ɗaya sannan kuma shi DPO na wannan Newi division shi ma an ji masa rauni da kuma akwai ASP da shi ma wanda yake area command na Newi sannan kuma sun kona mana mota guda ɗaya amma yanzu dai yanda nake maka magana komai ya dafa sannan kuma jami'anmu suna nan suna ta sentry a wannan guri.
To akwai wani ƙarin bayani?
Ƙarin bayani shi ne dai za mu sanar da jama'a duk abin da ake ciki.
Wato har yanzu ana nan ana gudanar
da? Ana bincike kamar yadda akwai don kwace bindigogi na tsira na AK-47 guda biyu da kuma pistol to yanzu ana yin gudanar da kokari yadda za a yi a zakulo waɗanda suke da wannan aika-aika da kuma inda aka boye bindigogi.
Bayan ya shaida wa manema labarai cewa za a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu ya ƙara da cewa yanzu an tura ƙarin 'yan sanda daga sashoshi daban-daban na rundunar 'yan sandan Najeriya garin Inewi domin kare rayuka da dukiyoyi. Yayin da duk yunkurin tuntubar mai magana da yawun kungiyar IPOB Mr. Emma Powerful a kan batun ya faskara. A ranar Juma'ar da ta gabata ne ɗaruruwan 'yan kungiyar IPOB masu gwagwarmayar kafa ƙasar Biafra suka gudanar da wata zanga-zanga a kan manyan titunan garin Inewi inda suka fito da tutotin Biafra suna cewa a harshen Ingilishi no referendum no election wato babu kaɗa ƙuri'ar neman yanci babu zaɓen 2019. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To kan batun ƙarin hare-hare da ake samu a Najeriya 'yan kwanakin nan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shi menene kuke ganin yake sa ake ganin ƙarin hare-haren? Kafin mu buɗe layukan mu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta, 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 mu gargaɗe mai gina ramin mug gama shi mai gina labin magunta ya tafi nan salalin nan ko a ce ya marma ya tafi muddin yana gina labin magunta
ko ga dadi mai gina labin magunta
gama da na ka aiki daidai ka bar shi kanu howa ne can gun kana bi dar ka ba ta mai shi wannan ne gina labin magunta
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC inda gogo ke cewa karfe 4 na yamma sau ramin 14 kiran mu na farko daga jihar Kaduna ne wane ne akan layi
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Abdullahi Musa Sogije kuma na kira ku daga nan Baballan Abba Plaza ne kasuwan Barci a Kaduna Nigeria
to muna jin kamar Abdullahi
to alal haqiqa wannan matsala da yake dai ma ya zama to ruwan dare a Nigeria shawaran da zan ba ƴan uwana ƴan Najeriya shine kowa ya gyara halayensa sannan mu jajirce da addu'a akan wannan matsalolin domin tsakani da Allah abin yana nema ya fat abin da yayi yawa gaskiya a tsaya ayi addu'a domin wasu na tunanin wayan wannan matsalolin ba fa yana alaka ma da siyasa to ubangiji Allah ya kare kasar mu Najeriya ya zo munar da mu lafiya ubangiji Allah ya kawar da wannan fitintunu nagode daga naku Abdullahi Musa Sogije daga Baballan Abba Plaza kasuwar Barcin Kaduna Najeriya
to sai mu ce amin mallam Abdullahi zamu tsallaka zuwa makwabciyar jihar ta Kaduna jihar Kano kenan wani ne kallai
mallam Mahmud Lalo barka da dare
yawa barka da dare
sunana Alhaji Musa Garu daga Kano Daba Nigeria
yawa muna jin ka Alhaji Musa
to gaskiya al'amari ta farko dai mun samu matsaloli na rayuwa irin wannan abubuwan da ke faruwa an da kofa a Nigeria ana ta'addu'o'i da sauransu to abin ya faskare mu mutane sun shankaje ba sa yin addu'a to abin da nake fata ya kamata kuma mu dawo mu ci gaba da addu'a kuma ya kamata muna kira ga ƴan siyasa ta daina siyasar ta da irin tsaro ba a magana siyasa ake kuma dukkan jami'an rimel sojojin Najeriya da sunan ainihin duk abin da ka sani nan abin da ya danganci tsaro ya kamata a ce gaskiya su tashi fasu ko kadi
Alhaji Musa
sama da na kasa na'am
mai magana na farko ya dago batun siyasa kai ma haka kaman kuka ce siyasa ne me kuke nufi kenan
yawa to kaga dai misali yanzu idan aka ce akwai mutanen da za a ga tunanin cewa idan ba jam'iyya ta take mulki ba suna tunanin cewa a'a bari ni kokarin da zamu tabbatar da cewa wannan mulki ba a samu nasara ba to ya kamata dai al'umma su zo da kasa dai da tsaye kuma idan duk siyasar da take mulki kowaye duka dai rubutu daya ne kuma duk mutane daya ne mu duk tsoron Allah mu tsaya mu duba kasar mu ya kamata ba a kula da karshe ne muku fata Allah ya kiyaye mu Allah ya shirye da mu
to mun gode Alhaji Musa daga Kano zamu saki komawa Kaduna wane ne akan layi
to chairman Alhaji Musa Garo da fatiya ya sauka lafiya Mamun Lalo barka da lafiya
yawa barka da dare
sura kan da kullu ina kiran ku da dare da sa Kaduna tarihin Najeriya
to muna jin ka Malam Murtala
Mamun Lalo abinda muke ta faɗa fa kenan muka samu dama dama yanzu muke so mu kana rikice-rikicen nan din da gaske da ƴan siyasa kada sai dan cin mu buri ko su na gazawan wani to kaga dani kalama ya fara nunawa su wanda ya iPhone din kaga ai declare din su a ce terrorist group kaga yanzu sun fara rikici da kuma su kuma NBH din nan su sun je sun samu sojoji ko su bude musu ta to kaga so su tabbata wani mutunci ko na wannan gwamnati ita kuma gwamnati magana ta gaskiya ya kamata a zaburar da sojoji ba za ka je soja ba saboda Allah ka ajje shi ko su nawa ne ba isa sun kayan aiki ka ba shi bindiga wai da bayan an tashi da wuce dari ba abin da nake gani mutu ya ga wayance abokan addaba suna da manyan makamai me ake da makamanmu da an ji an jirge su a Najeriya an ci ne dan a kare kasa da Najeriya a ba sojoji sakin kayan aiki da su kare kasa yadda a dinga kirga ana ba su muna kare kira da babban murya gaskiya kara musu kashi a ba su kayan aiki da suke bukata da fatan za ku tashi lafiya
Murtala daga Kaduna, za mu tsallaka zuwa can kudu wato arewa maso gabashin Najeriya Adamawa. Wane ne a kan lai?
Adamu Alai Shaibu ne daga Mubi jihar Adamawa.
To muna jin kamala da mu.
A gaskiya lamarin hare-hare irin na Boko Haram ko kuma in ce yadda shugabanci yake ba za mu iya gane ba. Ko sojojin ma gaskiya ba mu gane yadda ayyukan suke don wani lokaci zaka kai kuka ba a saurara maka ba. Amma yadda aka yi wannan abu ya faru a can jihar Borno wai a ce an kai hari ba signal ba komai wannan abu akwai siyasa ciki. Sai addu'a.
Ra'ayin Adamu daga Adamawa, za mu koma can arewa maso yammaci jihar Kebbi. Wane ne kan lai?
To Malam Mahmud Lalo sunana da Asabe mai fata daga Yauri.
Yawa barka dai Malam Asabe.
To kamar dai da Musa Garo da Mustala da ta suka yi bayani a gaskiya wannan hare-hare da suka yi kamari yanzu akwai alamun siyasa ya shigo ciki. Domin in babu siyasa me yasa sai gabda zabe waɗannan kuma su fita azara da Boko Haram da ƴan IPOP. Ni ana tunani siyasa ya shigo ciki amma muna fata Allah Ubangiji ya tona asirin duk masu hannu cikin wannan alamari kuma Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya baki da ta fata za ku tashi lafiya.
Mun gode dan Asabe daga Kebbi, za mu je can kudanci Port Harcourt. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Oh, sunana Salisu ne, rabi ne daga garin Katakoi.
Yawa, to muna jin ka Malam Salisu.
Oh, gaskiya abin da ke kawo wannan hare-hare ina ganin hada kaman da ɗan laifin wani tukaɗan. Don saboda jami'an tsaron ne ya kamata ɗan inganta musu abubuwan nan kamar albashin su da sauran dai abubuwan da suke buƙata. Ina ganin kaman haka ya sa aka ɗauka aiki a kan wanda ya ce mu kawo musu da kayan aiki da sauran su za ka ga abubuwan su yi sauki. Amma yanzu ba su da kayan aiki ba a biyan hakokin su sosai shi ne ke ga kuke ganin ba su da ƙarfin gwiwar yin abin ba su da su kai sai abin wanda abin ma suka yi abin wanda ya shafa su gaba kula da shi ba ya abin nan ba shi ke kawo duk wannan ainihin samun rangwamen yin ƙarfin su yi wani abu a kai.
To muna godiya Salisu daga Port Harcourt, za mu koma can jihar da muka faro ɗaukan wayar na kwato jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Yawu Sayan Madashi, karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamalan yau.
To wato tsakani da Allah za mu yi kira ga 'yan ƙasa addu'a gaskiya ba abin ijewa ne a gefe ba. Masarautai yana da kyau da Allah tun daga sallah na Asuba a kama yin alkunutu da duk wani wanda yake haddasa wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda zai yi shi ya magance mu da shi kuma kawo mu da zaman lafiya masallatanmu da coci-coci. Gwamnati dole ne su sake alakalai inda suke tafiya da al'umma tsakani da Allah ta bangarorin tsaro. Najeriya an suke ta sakaka babu toilet yet babu komai babu na'urori da saurarake su duk waɗannan abubuwan makamai sun je hannun al'umma da saurarake su. Gwamnati ta samar da tsari ta yadda za ta dinga karɓar makamai daga hannun al'umma in ma kuɗi za ta ba su kuɗin su a nima musu sana'a ni ina ga haka insha Allah da a samu fita.
Muna godiya Ya'u daga Kaduna kuma da waye kamar kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a sanin ku da zuwa ga sabon shirin labaran wasanni na wannan Litinin wanda yau zai fara daga kasar Ghana inda kasashen Afirka suke gwagwarmaya a gasar cin kofin mata na nahiyar ta Afirka wanda kuma Najeriya ta samu kaiwa wasan kusa da ƙarshe bayan ta lallasa 'yan kasar Ghana a 'yan kasar Gini kai da ci 6-1 a wasan da suka yi a yankin Cape Coast. Wannan ya ba su 'yan Najeriya damar kaiwa ga shi wannan matsi na wasan kusa da ƙarshe. Wannan ta faru ne a yayin da Afirka ta Kudu ita ma ta samu ta yi gaba daga rukuni na biyu wato gurbi bayan canjin kokunan dokin da suka yi da Zambia. Haka zalika su ma kasashen Kamaru da Mali sun samu kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe daga group A wato rukuni na farko kenan a sanadin wasannin da suka yi a ran Juma'a da ta gabata. Sai dai abin jan haushi da takaici shine cewa Ghana wacce ke daukar ɗawainiyar waɗannan wasannin an yi wajen rawar da ita tare da ƙasar Algeria. Haka ya faru ne bayan da ita Ghana ɗaya ta yi kunnen doki na ci 1-1 da Kamaru a wasan da suka yi a Accra. Sai dai wannan maki da ta samu bai ishe ita Ghana ɗin ba ta samu zuwa gaba tunda Mali ta ci Algeria 3-2 a nasu wasan da suka yi a Cape Coast. to ko bayan cin mutuncin da aka yi Ghana a cin cikin gida har ila yau Ghana ta sha kashi a gasar da ake na cin kofin mata na duniya ɗan ƙasa ga shekaru 17 inda Mexico suka lallasa ita Ghana din a wannan wasa din wanda ya ba su damar su ɗan Mexico din kenan kaiwa ga matsayin shiga wasa na kusa da na ƙarshe a karon farko a cikin tarihin da suke shiga wannan wasa din wannan ya biyo ne bayan da suka ci Ghana ci 4-2 a bugun daga kai sai gola wato penalty banda kasashen biyu suka yi wasan mintoci chess din suka zauna a can jeras wato 2-2 to shine da aka je bugun daga kai sai gola sai yan Mexico din suka samu nasarar ci 4-2 akan Ghana to sai dai duk cewa an ci su a wannan wasa din Ghana bata fito hannu koyo ba domin yar wasar ta Mukarrama Abdullahi ta yi abin tarihi yanzu ta zama ita ce yar wasar da ta fi kowace yar wasa suka kwallaye mafi yawa a cikin raga domin ita kadai ta yi wasa wato ta suka kwallaye har sau 7 a cikin raga abin da yasa yanzu ta tserewa yar kasar su Jenayyam a matsayin tauraruwar kwallo mafi sa kwallaye a raga to bayan mun karkare da wasan tsirin kekuna wanda aka yi a Asmara ta kasar Eritrea inda su ɗan Eritrea din maza suka samu nasarori sosai musamman su maza din wanda su ne suka kwashe lambobin zinari da azurfa da tagulla a wannan wasannin da aka yi jiya Lahadi a can Asmara din wannan rukuni na kungiyar ɗan Eritrea din da suka hada da Sirac Transform da Dawo Jemani da kuma Daniel su ne suka samu wannan lambobin girman na zinari da azurfa da kuma tagulla a wasannin ita wannan wasan ta mazan tana da tsawon kilomita 161 ne haka zalika da aka zo wasan mata wanda shi ma ba kamar lasa bane domin na tsawon kilomita 85 ne Mati Maroska ta Afirka ta kudu da Eslovina ta Nigeria da Shege Gebrey ta kasar Ethiopia su ne suka samu lashe lambobin zinari da azurfa da kuma tagulla to jama'a abinda ya sauka labaran wasannin wannan litinin na sashen wasan murya Amurka kenan daga Washington mun barku lafiya to da haka ne muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice
A yau litinin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da kasar Rasha ta yi na take ƴancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta bayan da Rasha din ta kwace jiragen ruwan Ukraine guda uku a tekun Bahar Aswad tare da ma'aikatansu. Hukumomin ƙasar Amurka sun sake buɗe kan iyakar Yesunduro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cinkoson bakin haure da suka yi kokarin kwararowa cikin ƙasar Amurka. Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime Minister kasar Theresa May akan kokarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar kasar gaba daya. Prime Minister Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta kalubalanci Corbyn da su yi muhawara a talabijin akan ficewar kasar Birtaniya daga tarayyar Turai. Yayin da ta kaddamar da kamfe ɗinta na neman amincewar 'yan majalisar ƙasar da yarjejeniyar.
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Babalade ta ne gabatar da shirin. Da Julie Leather Discretion da ta hada mana shirin baki ɗin sa su injinin mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.